بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نغوديا ما الله سبحانه وتعالى wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake hada fiskokinmu a wannan cibiya ta Darus Salam. Muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwarmu albarka.
Amin.
Waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya sanya mana su cikin mizanin ayyukan da za mu amfane su ranar alƙiyama. Waɗanda suke shirya irin waɗannan darussa da tarurruka, muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarsu da zuriyarsu albarka. Allah kuma ya amfanar da mu da duk abin da za mu ambata duniyarmu da lahirarmu. Abin da nake so na ja hankalinmu zuwa gare shi shi ne hidima wa addinin Allah. Hidima wa addinin Allah yana daga cikin abin da yawa cikin musulmai ba su iya bambance shi, shi ne bautan Allah da kuma hidima wa addinin Allah. Sallarka, azuminka, ƙiyamul lailinka, tasbihinka, karatun alƙur'aninka, wannan duk wa kanka kake yi wa, wannan naka ne. To abu na biyu shi ne me kake yi kuma don ganin wannan addini ya haɓaka, ya yi gaba, ya tabbatu, ya samu ci gaba. Me kake yi akan wannan? Ka zauna ka kalli kanka da riƙonka da addininka, ka dubi me kake yi wannan addini da yau Allah ya mana arzikinsa, ya mana ni'ima da shi, ka san ba a garinku aka saukar da shi ba. Waɗansu ne suka yi dakonsa daga inda aka saukar da shi ya shigo har cikin gidanku. Kai ne kake yi wannan addinin ya yi irin wannan tafiyar da waɗansu suka yi wannan hidiman har ya zo ya same ka? To da yawa sukan ɗauka idan mutum ya kiyaye sallansa a jam'i, zai yi azuminsa, zai yi karatun ƙur'aninsa, zai shiga itikafinsa, zai yi tasbihansa, zai yi askar ɗinsa, to sai ya gagara sanin akwai abun da ke gaba da wannan ƙima da samun kusanci a wajen Allah, shi ne hidima wa shi addinin Allah. Hidima wa shi addinin Allah. Wannan addini na Musulunci addini ne na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. Allah ce zaka ga jama'a suna shiga addinin Allah. Wannan addini Allah sai ya kira shi addinin Allah. ka ankara ka fadauko kai yanzu menene takamamman abinda kake yi domin ci gaban shi wannan addini. Kamar yadda muka faɗa, abubuwan da zaka yi na ibadodinka wannan wakinka kake yi wa, amma shi musuluncin ci gabansa, haɓakarsa, ɗaukakarsa, tabbatuwarsa ne kake yi akan haka. Wallahi ɗan uwa, babu wani abu da aka fi saurin samun kusanci da yardan Allah da shi kamar hidima wa addini. Babu wani abu da aka fi saurin samun yardan Allah da kusanci a wajen Allah da dacewa da alfarma a gun Allah kamar Allah ya ga kana ma addininsa hidima. Galibi duk wata alfarman da kaga amma wani kowane ne, annabi ne, sahabi ne, kowane ne, in ka gan shi a cikin wata alfarma ta musamman, za ka samu alfarmar ta biyo bayan wani hidima ne da ya yi wa addinin Allah. Shi addinin na Allah ne. Wurare da yawa a cikin Alkur'ani, in ka ga Allah ya sanya sunansa a waɗannan wuraren, to abinda yake nufi addininsa. Sai ya ce, in tansurullaha yansurkum, Allah sai ya ce, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Taimakon Allah shi ne taimakon addinin Allah. Wala yansurannallahu man yansurhu, Allah ya ce wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi. To wannan taimakon shi ne taimaka ma addinin Allah. Shi yasa wallahi duk bawan da na gani, duk wanda na gani a cikin wata hidima na addini, ko ce maka aka yi ka shiga cikin committee na masallaci, wallahi zaɓi ne na Allah. Wani yana tsaye in za a yi wa'azi, yana cin wata kwana, yana nuna wa mutane hanyar da za a bi a shiga. Wannan aikin duk wanda ka gan shi, Allah ya ba shi dama a kan hidima wa addini, duk kashin hidimar. To da ka samu akwai wata alaƙa da ta rage wadda ba ta yanke tsakanin shi da Allah ba ne. Jama'a muna fahimta? Ka tashi ka farka, ka sani wannan addini yana buƙatar ka, yana buƙatar mazaje, yana buƙatar ma'aikata. Ka tashi ka yi iya abun da za ka yi, ka samu kanka cikin waɗanda suke hidima wa addini. Ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan shan kai da suka yi ma kowa, fifiko da suka yi ma kowa, kar ka ɗauka da salloli ne da azumi suka sha kan kowa, wallahi sun sha kanka ne saboda hidimar da suka yi wa addini. Jama'a muna fahimta? Darajar da suka samu, matsayi da suka samu, wadda yau duk abin da za ka yi ba za ka riske su ba, ba sallolin da suke yi ne ya kai su wannan matsayin ba, ba azumummukansu ba ne, mafi girman abin da ya samar musu da wannan alfarmar, wallahi shi ne hidima wa addinin Allah. Saboda haka ‘yan uwana masu albarka, Allah a cikin Alkur'ani yake cewa, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in ji Allah, kunu ansarallah, ku zam mataimaka Allah. Mataimaka Allah ma'ana ku zam mataimaka addinin Allah. Ai kaga tunda Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ai Allah ya san ka shigo. A kira ka mai imani ne baka sallah? A kira ka mai imani ne baka azumi? A kira ka mai imani ne kana da dukiyar da za ka fidda zakka, ko ka je ka sauke farali baka je ka ba? A kira ka mai imani ne baka yarda da Alkur'ani ba? Allah sai ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Allah sai ya ce, kunu ansarallah, ku zam mataimaka Allah. Mataimaka Allah ma'ana ku zan mataimaka addinin Allah. Kama kala Isa ibn Maryam lil hawariyin, kamar yadda annabi Isa alayhi salatu wa salam danna na Maryama yace ma hawariyawa sune almajiransa, makusantansa, man ansari ilallah, yace a cikin ku wa zai taimake ni zuwa ga Allah, ma'ana wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah. Dama muka ce wurare da yawa in kaga Allah ya sa sunansa abu a cikin aiki to yana nufin addininsa, irin in tansurullah yansurku. Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kunu ansarullah, Allah yace ku zama taimaka Allah, ma'ana ku zama taimaka addinin Allah. Mu fahimci waɗannan gaɓoɓi guda biyu da kyau. Na farko, fa tun da aka kira masu imani, Allah ya san kai ɗan gida ne. Amma duk da haka sai ya sake ba da wani aiki, yace kunu ansarullah, ku zan mataimaka Allah, ma'ana mataimaka addinin Allah. Sai ya buga mana misali, kama kala Isa ibn Maryam lil hawariyin, kamar yadda annabi Isa alayhi salatu wassalam danna na Maryama yace ma hawariyawa, man ansari ilallah, yace wa zai taimake ni zuwa ga Allah, ma'ana wa zai taimake ni zuwa ga yada addinin Allah. Qala al-hawariyun, Allah ce sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah, mu za mu taimake ka wajen taimaka ma Allah. Taimaka ma Allah ma'ana taimaka ma addinin Allah. To in uwana masu albarka, wannan kira da Allah yayi, wannan kira da Allah yayi, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ku zam masu taimaka ma addinin Allah, masu hidima wa addinin Allah, masu yada addinin Allah, kamar yadda annabi Isa alayhi salatu wassalam yace wa almajiransa, wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah, suka ce mu ne za mu taimaka maka wajen yada addinin Allah. To kaga hidima wa addini shi la Allah yayi ma waɗanda suka yi imani. Ka aje duk wata ibada da kake ka kalli lissafin, tunda fa ya kira ka mai imani, ya san fa waɗannan ibadodi ka tsare su, ya san ka yarda da rukunin imani, ya san ka yarda da rukunin musulunci. Yanzu kiran da Allah yake yi, ka zo a yi aikin motsa addinin, ciyar da addinin gaba, daga addinin, tabbatuwar addinin, wannan kira da Allah yayi abinda yake bukata yanzu a wajen ka ke. Kunu ansarullah, ku zan mataimaka addinin Allah. Ka tashi wajen hidima wa addinin Allah, ka kalli kanka ka ga yau wannan musuluncin da ake cewa musulunci, don Allah kai wace gudumawa ce kake bayarwa wajen hidima ma wannan addini da kula da shi. Jama'a muna fahimta? Shi yasa da muka yi maganar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul hashr, Allah yake cewa lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, sai yace wa yansuruna Allah wa rasula. Allah yace idan an zo za a raba dukiyar fai'u, Allah yace kuma ya zam akwai kaso na muhajirai, lilfuqara'il muhajirin, ga fakiran muhajirai, talakawan muhajirai, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, waɗanda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu, aka tilasta musu gudun hijira daga Makka. Kamar wani ne yace Allah, to me ya fidda su? Yace yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, suna masu neman falalan Allah da yardansa. Saboda haka su hijiran da sahabbai suka yi ba su ne suka ce mun yi ne don Allah, don neman yardan Allah ba, Allah ne yace don Allah suka yi, don neman yardan Allah suka yi. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, Allah yace sun yi hijira suna masu neman falalan Allah da yardan Allah, sai yace wa yansuruna Allah wa rasula, suna masu taimakon Allah da manzonsa. Taimakon Allah shi ne suna masu taimaka ma addinin Allah. Yau musuluncin ne aka matsa mishi lamba a Makka, aka hana shi zakat, aka hana sallah ta saki jiki, aka hana karatun alqur'ani ya saki jiki, aka takura shi karshe aka ce kawai ya bar Makka. Waɗansu da shagunansu, waɗansu da gonakinsu, waɗansu da gidajensu suka ce to da su yi rakiya ma addini su tafi tare. Wayansu runa Allah wa Rasula, suna masu taimaka ma Allah da manzonsa. Kun ga wancan kira da Allah ya yi, ya ayyuhal ladhina amanu kunu ansarallah, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zama taimaka Allah. To ga Allah yanzu ya nassanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya ce wayansuruna Allah wa Rasula, suna masu taimaka ma Allah da manzonsa, kenan suna masu taimaka ma addinin Allah. Kaga wannan hidima da suka yi ma addini, wannan hijirce da suka yi, wannan tsayuwan daka da suka yi, ana so a sa kafa a take addinin, a take alamun addinin. Suka yi tsayuwar da duk inda aka kawo taku sai dai a taka su ba addini ba, wannan ya ba su matsayin da ya ba su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To da Allah ya ce in tansurullah yansurkum, in kun taimaki Allah zai taimake ku. Yanzu ai mun gane me ya taimakon Allah, shine shiga mishi hidimar addininsa. Yadda iyalanka suke da lokacinka, kasuwarka take da lokacinka, sana'arka take da lokacinka, mai kiwo kiwonsa yana da lokacinsa, mai noma nomansa yana da lokacinsa. Ka ware lokaci ma addininka, ka ware lokaci ma addininka. Wannan ya ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan damar da yau in ka ɗaga ido ka kalle ta sai ka ga ba wadda zai iya isa zuwa gare ta. Abin da ya ba su wannan alfarmar shine hidima da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, hidima da suka yi wa addinin musulunci. Ka ɗauki misalin sayyidina Abubakar, duk gwagwarmayar da aka yi don tabbatuwar addini da jikinsa da dukiyarsa aka yi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa faɗa, ya ce ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakr. Annabi ya ce wata dukiya bata taɓa amfanar da ni da ɗai a ce ga kuɗin wani, dukiyan wani ya amfanar da ni. Annabi ya ce irin yadda dukiyar da Abubakar ta amfanar da ni ba. To dukiyar Abubakar da ta amfanar da annabin buhuhunan abinci yake sai ya je ajiye a gidansa? Dawakai yake saya ababen hawa ya je ya tara a gidansa? Hidima aka yi da dukiyar sayyidina Abubakar ma addini. Akwai randa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa ga wani hidima mai nauyi na addini, Abubakar ya ɗauki dukiyar duka ya baya. Kai da iyalanka fice akwai Allah da manzon Allah alaihi salatu wasallam. Ka duba hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda annabi ya haska wa sayyidina Abubakar cewa akwai yiwuwar Allah zai ba su izini su yi hijira, Abubakar ya fara tanadi da tattalin ɗaukan ɗawainiyar hijirarsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta da wakan da za a hau. Sai ran da za a tafi annabi ya ce to ni dai nawa sai dai na saya. Guzirin da za a riƙe a wannan tafiyar sayyidina Abubakar ya ɗauki nauyinta, wadda zai musu jagora a hanya, tunda hanya ne da za a tafi a fake, a sulale, a ɓoye. Aka nemi wadda zai yi jagora, wadda ya san hanya, ya san jeji, ya san sahara, shi ma sayyidina Abubakar ne ya ɗauki nauyinsa. Abincin da za a ci, kun ga wannan shi yasa sayyidina Abubakar ɗin ya sha kan kowa. Wallahi ɗan uwa, babu wani abu da za ka yi, babu wani abu da za ka yi wallahi ka yi ƙima a gun Allah kamar ya ganka a hidimar addininsa. Wallahi babu abu, ba wani abu da za ka yi ka yi ƙima a gun Allah ka samu alfarma a wajen Allah kamar ya ganka a cikin hidimar addininsa. wannan yasa sayyidina Abubakar ya kai irin matsayin da ya kai. Ka duba sayyidina Umar, sai da ya kai ma kawai Umar inda alamar duriyarsa Abu ba isa taba addini ba, duriyarsa ma in akwai Abu ba isa taba addini ba. Ka duba sayyidina Usman, lokacin da za a tafi Tabuka, kudi sayyidina Usman ya dauka ya bayar, yace a dauki nauyin dakarun da za su tafi Tabuka, yana ajiye kudin da Annabi ya daga ya juya, sai yace ma barra Usman ma amila ba'da yau. Annabi yace daga yau ba abinda Usman zai sake yi kuma ya cutar da shi, wai a ce aljanna lalume ne a gunsa. Annabi yace daga yau ba. Dukkan bisu kaga irin ayyukan da suka yi, dukka bisu kaga irin ayyukan da suka yi, kaga irin jajircewarsu, kaga irin tsayuwarsu akan hidimar addinin Allah. Dukka bisu daya bayan daya, kowa ka sa shi a cikin ma'auni, kaga irin gudumawar da ya bayar wajen yaduwar addinin da kuma tsayuwar addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce mai Hafiz ibn Abi Balta, akan qadiyar sa ayoyin farkon suratul Mumtahana ta sauka, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shirya fathu Makka, shiga Makka, sai ya zabi makusantansa aka rufe kofa aka shiga miki. Annabi ya gabatar musu da bayanai da duk shirye-shiryen da za a yi na shiga Makka. Cikin waɗanda aka yi wannan zaman da su akwai Hafiz ibn Abi Balta. Da gari ya waye, sai ya ɗauki alƙalaminsa, sai ya rubuta takarda wa mutanen Makka, yana mai sanar da su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su shigo. Gashi ya musu bayani daki-daki. Ya ɗauki letar ya ba mu wata baiwar Allah ta tafi da shi Makka. Kafin ta isa, Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya tada sayyidina Ali da Talha ina jin da Zubair ta je su karɓo takardan kafin ta shiga Makka. Kasan waɗannan ukun da sayyidina Ali da Talha da Zubair ko ahanun aljanu aka ce su karɓo da su karɓo. Suka bi doshe, suka bi yanke, suka je suka shakanta, suka ce mata ki ba mu takardan da aka baki ki kai wa mutanen Makka, ta ce ba takarda. Suka ce ki ba mu takarda ko mu ciro takarda, ta ce da takarda ta basu. Aka zo ana buɗe takarda, sai gashi leta ce daga Hafiz ibn Abi Balta kuma yana zaune a mai. Annabi ya ce ma haza ya Hafiz. Annabi ya ce Hafiz me ya faru? Yace manzo Allah kar ayi gaugawa na hukunta ne a saurare ni. Umar yace da'ani adribu unuka. Umar yace manzo Allah bari in cire kansa. Hatib ya kawo uzurorinsa da dalilansa da yasa ya rubuta wannan takarda zuwa ga mutanen Makka domin ya samu wata kariya kan abun da ya shafi iyalansa da dukkan al'amuransa da yake Makka. Annabi sai ya buɗi baki sallallahu alaihi wasallam, yace abin da ya faɗa gaskiya ne, ina takurin kus. Da Umar yace ban izini na sare kansa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudrika la allaha tala'a ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Annabi yace wa Umar, me ya sanar da kai ko Allah ya tsinkayi waɗanda suka yi yaƙin Badar ne da duk abin da za su yi a rayuwa? Allah ya ce musu ku je ku yi duk abin da za ku yi na gafarta muku. Yaƙin Badar yaƙi ne da aka yi wanda ya fito da ƙarfi da tabbatuwar musulunci da kuma gamsar da duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, adadin musulmai bai haura ɗayan ukun adadin kafirai ba. Makamansu ƴan kaɗan, abin hawansu ƴan kaɗan, komai a kashi wani har aka gama yakin da laushi ma shi ya gama yakin saboda ba makamai a hannunsu lokacin da aka yi yakin aka gama yakin an yi nasara an yi nasara an yi galaba an yi galaba Allah sai ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya ce ku je ku yi duk abin da ranka yake so na yafe ku shine abin da na ga muku galibi in kaga alfarma a musulunci wallahi da ka samu Allah ya yi ta neman taimakon addininsa in kana ce da sallah kai ta sallanka kai ta azuminka kai ta karatun qur'aninka za a rubuta maka askeli kuma da a baka aljanna amma mafi girman abinda ake samun kusanci da yardan Allah da kuma falala a wajen Allah shine hidima wa addinin Allah to lokacin da Umar ya faɗi wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ai ya je Badar yayi yakin Badar jama'a kun fahimta kenan kaga wancan aiki da yayi wa addini shi ya bashi kariya alfarma ce ko ba alfarma bace ba fa musulmai ne da shugabannin su suka hadu suka yi meeting akan hidimar addini wani yaje ya fada ma abokan gaba ba annabi ne da su sayyidina Abubakar amma iya abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shine hatib ayyaje Badar Allah ya tsinkayi zukatansu yace musu ku je ku yi duk abin da kuke so na yafi muku wato ɗaya daga cikin abin da ke sa ka samu kusanci da yardan Allah da alfarma abun Allah wallahi yana da wahala ka samu wani abin da ya kai hidima wa addinin Allah jama'a mun fahimta koda mai sabon Allah koda mai sabon Allah ko kafirci yanzu dutsiyan da mutum zai tsula wai ba zai bi Allah ba shi ba zai yi sallah ba shi zai je ya sha giyansa zai duk abin da zai yi abinda ubangiji ya ajiye mishi ya bari ranar alkiyama da su haɗu amma kaga abinda Allah bai dauka shine ka taba mishi addininsa amma in wa mun gani wai yanzu don ka ce kai ba da ka bi Allah ba babu ruwan Allah da kai abinda duk ka kitsa ana rubutawa ana kiyayewa ranar alkiyama zai maka hukunci da abinda ka aikata amma daga zaran ka taso zaka taba mishi addininsa Allah bai taba daga mu wani kafa akan wannan ba duk wanda kaji an kama sunansa ko irin su Abu Lahabi ko irin su Fir'auna wallahi ba wai kimbin Allah su ne yasa aka yi wannan fata-fata da sun ba a'a kawai addinin suke so su taba mishi jama'a mun fahimta to haka in da'a zaka yi tsabar sallolinka da azumominka da qiyamul layl kai tayin kayanka amma yau in wani zai tashi ya ma addinin musulunci hidima wallahi sai ya sha gabanka saboda ka kira Allah yayi ku zama taimaka addinin Allah kai kokari ta kowace fiska ka samu wani bigire ka samu wani gurbi wanda wannan aikin da kake yi kana yin sa ne domin yada addini domin tabbatuwar addini domin kafuwar addini jama'a muna fahimta amma in kace laifi zaka yi laifinka duk azabar da zai ja maka zai ja maka amma yana da wahala kaga wani kawai don tsabar bayi bin Allah wai har an kama sunansa a sai dai in za a buga wani misali da shi jama'a mun fahimta amma daga inda ka zo taba mishi addininsa to nan ba yadda za a yi ba a nuna ka ba haka kuma duk wanda zai yi hidima wa addininsa to ubangiji zai mishi alfarmar da bai taba zatonta ba domin ɗaya daga cikin aikin da ya bayar mafi girma wa manzanni shine yada addinin duk ta'arifi da ake yi meye bambanci tsakanin annabi da manzo manzo darajarsa tana gaba da annabi to sai ka samu aikinsa na yada addini na gaba da na annabi ne jama'a in fa zaka samar ma kanka gurbi na hidima wa addinin musulunci wallahi ka samar ma kanka gurbi na hidima ma kanka mafi alkhairi wanda zaka kulla alaka mai kyau tsakaninka da ubangijinka to haka dukkan al'ummomi ka duba ulul azmi minar rusul irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al'ummar duka aka hada aka bashi aka ce shine malami shine ne shine jagoranta ka duba annabi Ibrahim yana cikin ulul azmi min ar-rusul ka je ka karanta kissansa ka je ka karanta kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Isa da irin dagar da suka yi to ko annabi ne idan ka ga darajar wannan tana sama da na wannan sai ka samu aikin wannan din yana gaba da aikin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine khairu khalqillah shine mafi alkhairin gaba daya domin kowane annabi ana bashi al'ummarsa ce jama'arsa ce mutanansa ne ya jagorance su shi kuma aka bashi kudu da arewa gabar da yamman duniya duka yayi maganganun da kuma kowa kudu da arewa gabar da yamma yana ganewa jama'a mun fahimta tsayuwa wajen hidima wa addini tsayuwa ne wajen riskan manya-manyan alkhairai na Allah subhanahu wa ta'ala dukkan waɗanda muka ambata idan wani ya aikata wani aiki to take zaka ga aikin da ya aikatan ya bashi wani sakamako irin sakamakon da kai in ka ɗauka wata ibada ce ya rike to sai kaga ka gagara fahimtar inda sakon ya dosa yana daga cikin mafi tsadar hidima wa addinin Allah wato daga cikin ayyuka mafi tsada wajen hidima wa addinin musulunci shine yaɗa addinin ta hanyar karantarwa yana daga cikin mafi tasirin abinda ke yaɗa addini a tsakanin al'umma shine karantar da addini da kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama yanzu duk wanda kaga ya nada kafa zai koyar da al-qur'ani to zai yi hidima ne wa addini idan shi mahaddaci ne wata kil kafin shekara 5 yanzu an samu karin 4 ko 5 ko 10 su ma in sun nada kafa haka aka yi tai har al-qur'anin yau aka wayi gari baka isa ka kirge mahaddatansa a cikin anguwanku ba saboda kana daga cikin hidima wa addini da zaka yi ka samu kusanci a wajen Allah shine yaɗa addini ta hanyar karantar da addini shi yasa Allah ya zaba wa manzanninsa da annabawansa wannan aikin don ba wani abu da zaka yi na neman kusanci a wajen Allah kamar yada addininsa Malam bin Bas yace kuma yadda malamai masu karantaswa suke nade kafa su karantas da addini don tabbatuwa da yaduwar addini haka waɗanda suke recording suke yadawa su ma suna cikin waɗanda suke hidima wajen yada addinin Allah haka ne watakil kai baka samu daman da zaka zauna ka karantas ba watakil baka samu daman da zaka dauka kai ma ka yada ba duk abin da yake alkhairi ne wani yadda aka yi karatun nan guda ɗaya sai tura mutum 100 ko 500 ya yada shi ko bai yada ba wani sai ya nemi gidan radio sai ya saka sai aje aje wata matan tana kitchen tana girki zata saurari abun da ta ji ta gyara kuma kai ne sanadi Allahu akbar jama'a mun fahimta yana daga cikin karantaswa da kuma yada addini mafi tsada a wajen da'awa shine kuma kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci duk abinda aka ce da'awa kira zuwa ga Allah to kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci a harkar da'awa kuma shine lamba ɗaya jama'a mun fahimta قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كتي ونر إتتي هنية إنا كرا زوا الله أدعو ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Allah yace kai kira zuwa ga ubangijinka. To daya daga cikin mafi tsadar kira zuwa ga Allah shine kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci. Kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci yana daga cikin abinda na karu da shi sosai wajen kira zuwa ga Allah. Yadda mutanen mu suke da'awa a Turai wajen shiga musulunci, tun da su ba za ka kafa minbari ka ce za ka yi wa'azin ƙasa ba, da barbaru tsare-tsare masu kyau wajen kira zuwa ga Allah. Saboda ka in ka ga yadda ake da'awa da yadda ake shiga musulunci zai baka mamaki. Tunaninka ba zai kai zuwa ga abun ya kai wannan matakin ba. To ta fuskoki guda biyu, ko dai ka samu kanka cikin masu da'awa a kira su, ba lallai sai in ka je za ka yi wa'azi ba, wataƙil kai ka zama taimaki ma wadda za su yi wa'azi. Duk abin da ka gani na harkar addini, wannan yana ɗofane ne akan wannan, wannan yana ɗore ne akan wannan, wannan yana ɗore ne akan wannan. Idan baka iya abu kaza ba, to da ka samu daidai da kai kuma abin da ka iya. Wannan haka Allah ya tsara addinin musulunci. Ka dubi sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu irin Khalid bin Walid shi ko hadisi ɗaya bai taɓa rawaitowa ba, yace shi iya abin da ya iya faɗa. Mun fahimta? To haka da ka samu wannan ƙwararre ne na Alƙur'ani, wannan ƙwararren malamin fiqhu ne, wannan ƙwararre ne a ɓangare kaza. Kowa da ba wani gurbi da za ka samu kanka a ce ba za ka iya hidima wa addini ba, sai dai in addinin ne bai dame ka ba. Sai dai in addinin bai dame ka ba. Amma a ce kai ba ka da gurbi da za ka iya ba ma addininka gudumawa. Saboda haka ƴan uwana masu albarka, mafi tsadar abinda za ka yi ka samu yardan Allah da kusanci a gun Allah da dace a wajen Allah da alfarma a wajen Allah shine hidima wa addinin Allah. Kar ka naɗe kafanka. Wata baiwar Allah sharar masallaci take yi. Sahabin da ya rawaito hadisi ya ce su ba su ɗauka ta taka karatar karya ba. Sai da aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tukunna suka fahimci matsayinta. To kayi kokari ka samar ma kanka wani gurbi wadda wannan gurbin ka sadaukar da shi domin hidima wa addinin Allah, da kanka ne, da dukiyarka ne, da iliminka ne, wata baiwa da Allah ya maka, da duk hanyar da ka samu dama. Kar a waye gari kai sai dai ka zo kai sallah ka wuce ka tafi kawai. Ana cewa mutum kaza sun musulunta, kai baka sanya aka yi ba kuma bai dame ka. Abinda mutane suke yi kenan, idan waɗanda ba musulmai ba suka shiga suka je suka riddar da wani, shikenan sai a yi ta yanko bidiyon ana tura mana cewa na to ga aiki fa a gaban ku. Kai ka ɗauka addinin malamin ne. Saboda ka shi yana ganin wannan wani aiki ne da ku ya shafa. Duk malamin da ka gani akwai abin da zai iya yi, akwai abin da ba layinsa ba. Malam Umar Suleiman namu na Bauchi, Allah ya saka mishi da alkhairi. Wani karatu da suka tafi an gayyaci ciyaman na local government, an gayyaci malamai da za a zo wata munasaba ta al'umma, wadda kuma ana neman dukiya da da a sa domin wannan hidima. Ya ce ciyaman ɗin yana zuwa kawai da ya karɓi makefan kawai sai ya hau wa'azi. A ji tsoron Allah, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, a kula da tarbiyyan yara, aka gama. Ya gama sai koma ya je zauna. Da aka kira mana aka ce zai gani, ce to ciyaman wani sake wannan aiki. Ya ce ai mu ne aka kira mu yi wa'azi, kai an kira ka ne ka ba da kuɗi. Ya ce ai kowa da aikinsa. Ya ce kuma ka yi wa'azi ka koma ka zauna, ya ce wa ya saka. Ya ce to mu me aka kira mu yi. kowa da abinda zai yadda yayi wa'azin sai ya zama nurun ala nur yayi wa'azi kuma sai yayi abinda aka kira shi don shi to kai kokari kar ka bar dama ta suce maka ka sani dai duk abinda kaga ana yi na hidimar addinin nan duk abinda kaga ana yi na hidimar addinin nan wallahi ana yin sa ne kowa don ya nemi fitarsa a gaban Allah kuma baka da wani dalili idan mutumin da yake turai a irin wannan yanayin can ko sallah kaga mutum yana sallah sallan yana yin ta ne don Allah saboda babu dalilin da zai sa in bai son sallan yayi yanzu kai ko gyaran motar ka kai shi kansa mai gyara yace an kira sallah za a shiga sallah ai ko don kunya zaka bi su kuje ku shiga to can ko kiran sallan ba za ka ji ba in kaga mutum ya zo masallaci dama kawai sallan ne ta dame shi to idan a can za a samu wadda suka sadaukar mada'awa da kira zuwa ga Allah to kai mai kataka a nan da za ka shantake saboda ka 'yan uwa masu albarka ka sani dukkan abin da ya shafi sallolinka azumummukanka karatun alkur'aninka askar ɗinka da duk abin da za ka yi wannan kana yi wa kanka ne Allah yana bukatar ya ga himmarka wajen hidima wa addininsa da kuma yaɗa wannan addini ina roƙon Allah ya sanya albarka cikin kalmominmu Allah ya ƙara ma rayuwarku da zuriyarku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin 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 to